والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله. في قبل كراتم ناقلة الطحاوية والليوشيني كراتم قرشي ندبو النبي كاتم أن يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا نصدق كاهنا باما قد كانت ونبوك ولا عرافا كوكما ميدوبا مواكيدا مبابو قد كانت بوكا يكو ميدوبا ولا من يدعي شيئا كون ديكي دعوان وني أبو يخالف الكتاب والسنة wanda yake sabawa alqur'ani ko yake sabawa sunna wa ijma'al umma da kuma ijma'in wato al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aqida ita ce aqidan al-sunna wal jama'a aqidan magabata amma na farko bamu yadda da bokanci ba bamu yadda da duba ba bamu yadda da bugun kasa ba ko kuma ilimin taurari wanda za ka gano wani abu na gaibu da shi dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Muslim yace man ata arrafan wa sa'alahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu 40 yawma duk wanda yazo wajen wani boka ko wani mai duba ya tambaye shi wani abu ko ya gaskanta shi ko bai gaskanta shi ba kwana 40 ba za a karbi sallarsa ba hadisi ne ingantacce hadisin Muslim duk mutumin da ya je wajen boka ko mai duba an masa sata ko a wani ciwo ya same shi ko kuma ya rasa wani abunsa ko wani abu nasa ya ɓata ko yana neman shugabanci ko dukiya ko wata harka ya ce ya duba masa ko mata ya ce ya duba masa to kwana 40 ba za a karɓi sallarsa ba kuma ko da da bokan ya gaya masa ko mai duba bai yadda ba ya juya ya ce ƙarya yake da sababin zuwan da ya wajen bokan har ya yadda boka zai duba masa cikin al'amuransa ya gano masa wani gaibi kwana 40 ba za a karɓi sallarsa ba ya yi asaran sallarsa ta kwana 40 sannan wani hadisi na Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan وصدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم دو وندا يجي وجن وني بوكا sai ya gaskanta shi akan abun da ya gaya masa ya tambaye shi wani abu sai ya yadda to wannan ya kafurce abun da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani saboda a cikin alqur'ani akwai ayoyi da suke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah kaman qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah idan ka je wajen boka ya duba maka wani abu ka yadda cewa ya san gaibu ke idan ka kafirce alqur'ani saboda haka zuwa wajen boka yana da hatsari mutum zai asaran imani sa kuma ya asaran sallolin sa abinda ake bukata ga mumini shine tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk abinda kake nema ka dogara ga Allah Allah ta'ala shine zai maka ka daga hannu kai addu'a idan musiba ne ta same ka kai imani da kaddara Allah ta'ala shi ya tsora maka kuma ka nemi ladan musiban a wajensa kai addu'a Allah ya yi maka amma in ka fita daga wannan tsakanin kaddara imani da kaddara da tawakkali ka kare su to za ka je kai asaran imanin ka ne da sallolin ka idan ka je wajen boka ya duba maka ko kai da ko baka yi da ba kai asaran sallan ka na kwana 40 in kuma ka gaskanta shi ka kafurce alqur'ani kuma duk wani ne bin wasu hanyoyi ya ce zai gano gaibu sunansa boka shekhu isabi taimiya ya ce al-harrafu ismu lil kahini wal munajjim wal rammali wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifati al umuri bi hadhihi al-suruf wanda yake cewa mai duba wato suna ne wanda boka ya shiga da mai aiki da taurari don ya gano gaibu da kuma mai dukan kasa wato mai bugun ƙasa ya zazzana maka a ƙasa ya gane maka wani abu na gaibu. Dukkaninsu masu magana cikin al’amura na gaibu, kowace irin hanya suka bi sunansu bokaye kuma sunansu masu duba, dukkaninsu sun shiga cikin wannan hadisi. Su masu wannan da'awa na gaibu ɗin sunansu ɗan hutu a shari'a, dukan ma sun kafurta kafurai ne, domin su ma suna kishiyantan Allah ne, suna da'awan cewa sun san gaibu, babu imani a tare da su kaɗa. Zuwa ka nan haramun ne mutum ya je wajen boka ya je duba masa wani abu na gaibu. Kuma wannan an jarrabi masu kuɗi da masu neman mulki waɗanda imani bai shige su ba, ba su da tauhidi wanda yake tafiye, saboda rashin mai faɗakarwa sai su je wajen bokaye, su je wajen masu duba, su dinga duba musu abubuwa na gaibu, za su samu kuɗi ko za su samu ne. Duk mutumin da ya haka ya yi asaran sallolinsa, kuma ya yi asaran imaninsa. Saboda haka mu guji wannan, ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ya ruɗe ka cewa abinda bokayen suke faɗa wani lokacin suna dacewa, wani lokacin sun faɗi abin sai abin ya zama haka. To wannan kada ya ruɗe ka, ko da haka ne haramu ne. Suna yin ƙarya ne a cikin ɗari sai a dace guda ɗaya sai ya zama daidai ne. Aisha radiyallahu anha ta ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da bokaye, sai ce lai su bi shayin, wannan shirme ne ba wani abu ba ne. Sai mutane suka ce ya Rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fa yakunu haqqan, wani lokacin sukan faɗi wani labarin wani abu kuma sai abun ya faru a haka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce tilkal kalmatu min al-haqq yaqifuha al-jinni fa yuqarriruha fi udhuni walihi fa yahlifuna ma'aha mi'ata kalima, wannan wata kalma ce ta gaskiya wanda aljan yake zuwa ya sato jinta a sama daga wajen mala'iku, sai zo sai ya jefa ta a kunnen waliyinsa, wato shi aljanin shaidani, sai ya jefa ta a cikin kunnen waliyinsa shi ne bokan ko mai duba, shikenan sai kunnensa ya kama sai ya faɗe ta, sai ya ƙara ƙarya ɗari a kanta, bisa ya ƙarya ɗari sai a samu ƙwaje kuma wanda yake da gaskiya. To don ya faɗi wani abu ya dace kada ya ruɗe ka. Shi ya sa aiki da aljani haramu ne. Haramu ne mutum ya dinga aiki da aljani. Duk wani mai ba da magani inda aljani yake aiki haramu ne ka je wurinsa. Domin zai gaya maka abubuwa ne na gaibu, zai yi maka ƙarya, zai faɗa maka damuwarka tun baka gaya masa ba. To ai bai san gaibu ba. Saboda haka a guji zuwa wajen bokaye. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan. Ba ma da'awan, ba ma gaskanta duk wani boka ko kuma mai duba. Haramun ne zuwa wajen boka, haramun ne zuwa wajen mai duba. Kuma ko da sun canja wa abun suna, domin yanzu an canja wa abun suna sai a ce wai istihara, wai mai istihara ne. Saboda komin jahilci mutum ya san bokanci haramun ne, duba haramun ne. Har mata ma sun gane cewa haramun ne ko da suna yi. To sai aka canja wa abun suna, sai aka lulluɓe naman alade da fatan abun nan akuya. Sai aka ce istihara ne, akwai mai istihara. Wasi ba duba yake ba istihara yake, don ka zo sai gaya maka abubuwa na gaibu kuma wai istihara ne. A istihara mutum shi yake wa kansa, babu wani wanda zai maka istihara, wani ba yi wa wani. In ka ji mutum zai maka istihara to duba ne kawai, don a shari'a wani ba yi wa wani istihara. Sai dai kai za ka yi wa kanka, sai dai wani ya maka addu'a. Amma ba ya duba maka wani abu akwai alkhairi a cikinsa ko babu alkhairi ba. Amma idan mutum ya sa duniya a gaba ita yake so, to shikenan hankalinsa sai rufe, shikenan sai dinga zuwa wajen bokaye wai su duba masa harkokinsa. Shi ba abin da zai iya a duniya sai ya ji ya shawarci bokansa tukun. In bokan ya ce gabas ya yi, in ya ce yamma ya yi, ya yi yamma. In ya ce ya yi abu ya yi, in ya ce karka yi sai ki. Shi ya yi imani da boka. To shikenan boka, wannan harkan bokancin ma sai ya zama na har wanda bai iya shi ba ma yana yi. Domin ya zama hanya ne na neman kuɗi. Shikenan ko malami ma ɗan tsubu wanda bai iya buge-bugen ba ma zai iya kowa nayin, shikenan sai dinga gaya wa mutanensa abubuwa na gaibu. Ai wannan abu zai yiwu, amma sai dai akwai 'yan adawa. Don zai yi koka damuwarsa ga shi zai nemi mulki, ko kuma zai wata harka ya ce to gaskiya abun akwai alkhairi zai yiwu, amma kuma kana da 'yan adawa dole sai ka tsaya da addu'a. Shikenan kai imani da wannan, to yanzu ya za a yi magana za a ce to ka kawo 100,000. Ko ka siyo raguna 5 ko kaza da kaza. Kuma su mutane in ba ka musu wannan ƙaryar ba za su yi imani da kai ba. idan ka ce mutum ya maka addu'a kawai sai ka ce to za a yi, to shi bai zai yadda ba. Ko ya tafi ya barka ya yadda akan za ka yi, to zuciyarsa ba ta samu nutsuwan cewa za ka yi masa addu'a ba, sai ka haɗa masa da ƙarya, ka yi masa duban ƙarya, ka ce masa abun akwai alkhairi amma akwai kaza da kaza da kaza da kaza, to duk kuɗin da ka yanka masa sai ya bayar. To ko mutum yana yi ko dukan ƙasan ko ya iya bugun ƙasan ko bai iya ba, ko ma a yayi haramun. Sayyidina Abubakar yana da wani bawa, sai ya sa masa kullum ka kawo mini kaza, harajin da ya sa masa kenan, zai je aikin kuɗi sai ya kawo Abubakar wani abu cikin abun da ya samu, sauran kuma sai ya amfani da shi. Wata ran sai ya kawo masa wani abu sai ya ci, shikenan. Sai Sayyidina Abubakar sai ki ga Sayyidina Abubakar ya ce ka san kuwa me kake yanzu, ya ce a'a. Sai ya ce to ai tun zamanin jahiliya ne wani ya zo na masa bokanci, kuma bokancin ma ba wani iya ba ne, ma'ana ya masa kowa nayi ne, shi kenan. Sai ya bani wannan ladana, shi ne yanzu ya bani ladana na bokancin da na masa, shi ne kaci. Sayyidina Abubakar ya sa yatsansa a cikin bakinsa, tun da ya amai ya kwakulo wannan abin da ya cikin ya zubar a ƙasa, saboda mazala ta suna ya haramta a ci abincin boka. Ladan da za a ba mutum na bokanci ko da na ƙarya ne haramun ne mutum ya ci, balantana a ce bokancin na gaske ne da gaske ke ya yi bokanci ne, haramun ne. Sai na Abubakar can da ya amayar da wannan abu, saboda haka mutum ya yi imani da Allah, ya yi tawakkali ga Allah. Allah shi ne mai yi wa mai ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya yi san masa. Idan ka yi wa Allah da'a, ka ji tsoron Allah bai baka abu ba, to in ka sake shi bai baka ba. In dai da'a ba ta zama sababin ka samu abu ba, to sabon Allah bai zama sababin ka samu abu ba. Saboda haka mutum ya ji tsoron Allah, in Allah ya kaddara maka za ka samu abu, za ka same shi. Kai tawakkali ga Allah, ka bi ta hanya mai kyau. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu al-kitab wa sunnah wa ijma'. Haka nan duk mai da'awan wani abu da ya sabawa al-Qur'ani, ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai, ba za mu gaskanta ki ba, inji Imam Sahabi. Wannan ita ce aqida ingantacciya. Duk wanda ya zo maka da abin da ya saba wa Qur'ani, sai ka ce ya rike kayansa. Wanda ya zo maka da abin da ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce a ba da ni ba, ka rike kayansa. Wanda ya zo maka da wani abu ya danganta ki a addini, kuma ya saba wa ijma'in malamai, ma'ana malamai magabata ba su yi haka ba, sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, tabi'u tabi'ina ba su yi ba, sai ka ce a ka rike kayanka. Mu abin da muke bauta wa Allah da shi shine abin da ya tabbata a Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ijma'in malam. Domin Qur'ani shine hujja, shine wanda Allah ta'ala yake abu mazala ta suna yake cewa hablullahi ne al-mamdud min as-sama'i man tamassaka bihi faqad najja. Igiyar Allah da Allah ta'ala ya zuro ta daga sama, duk wanda ya rike al-Qur'ani ya samu tsira. Haka nan sunnar mazala ta suna ma Ubangiji ta'ala ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Idan mutum ya saba a sunnar manzala ta sunama, fitina za ta same shi a duniya, shi ne zai bata, sai ya rungumi bidiyoyi, sai ya rungumi aqidu na bata, sannan kuma azaba mai radadi tana jiransa a lahira. Yasa Ubangiji ta'ala ya ce a'idu Allah wa a'idu rasulaku, bi Allah ku bi manzon Allah, man yuti rasula faqad ata Allah, wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah. Mazala ta sama ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati, na bar muku abun da in kuka rike shi ba za ku bata ba bayana, shi ne littafina da sunnata, littafin Allah da sunnata. To da haka alqur'ani da hadisi duk wanda ya saba musu babu dama a bi shi, idan ka bi shi kuma ka tabbata ka bi bata ne. Shi yasa idan an yi sabani, makoma shi ne alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ubangiji ta'ala ne ya faɗa, yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Idan kun yi jayayya akan wani abu na addini, to ku mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. In dai kun yi imani da Allah, kuma kun yi imani da ranar lahira za ku mutu, wannan kuma shine mafi kyawun makoma. Amma ga wanda yake imani da Allah da ranar lahira, saboda haka bamu da wani abu da ya wuce alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya da'awan abin da ya saba alqur'ani da sunna, to ba za mu bula. Haka nan wanda ya da'awan abin da ya saba wa ijma'i, wato ijma'in malamai, domin malamai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su taba haduwa akan fata ba, yace la tashtami ummati arab balala, al'umma ta ba ta haduwa akan fata. Duk abin da malamai suka yi ijma'i akan sa, to shikenan ya tabbata shine haka, shine gaskiya, domin bayan da za a yi ijma'i akan fata ba za su saba wa Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yasa Allah ta'ala ma ce fa in tanazatu, in kun yi jayayya ku koma Qur'ani da hadisi. Kaga idan kun yi ijma'i, kuma duk musulmi sun yi ijma'i akan matsalan take, to tabbar akwai ta Qur'ani ko akwai ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan kai da'awan abun da ya saba wa ijma'in sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina, sai mu bar maka kayanka. Saboda haka babban ma'auni kenan a wajenmu shine al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai. Wannan kuma shine wanda duk duniya an yi hujja ne, kuma anan ake dauko addini. Amma duk abun da ya saba wa Qur'ani ko ya saba wa hadisi ko ya saba wa ijma'in malamai, to tabbar wannan abu ba addini bane. Inda addini ne da an same shi Qur'ani ko hadisi, kuma da malamai sun yi ijma'i akan sa, ma'ana da malamai ba su yi ijma'i akan sabanin sa ba, ake sun yi ijma'i akan sabanin abun da yake gaskiya, wannan baya yiwa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ta'ala ya bawa al'umma manzon Allah isma, idan suka haɗu gaba ɗaya akan abu, to babu dama abun ya zama kuskure. Sai dai idan suka rabu, wannan yake kaza wannan yake kaza, to ɗaya daga ciki za a samu kuskure ne, ɗaya kuma daidai ne. Mu kuma yadda za a yi mu gane kuskuren ne ko daidai ne, shine mu koma wa al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda na fi dace da Qur'ani ko ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tabban naka shine gaskiya. Wanda kuma ra'ayinsa ya saba wa al-Qur'ani ko ya saba wa hadisin manzon Allah alaihi salatu wassalam, to wannan tabbas akan fata yake, kuma ba za mu bi shi ba. Wannan ita ce ka'ida wanda in ka rike ta kuma ka kubuta. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafa, ba ma gaskanta boka, ba ma gaskanta mai duba, wato mai bada labari na gaibi. Wannan tunanin zai tsaya duba maka wani abu sai zame maka hujja. Haka nan duk wanda ya da'awan abun da ya saba al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in magabata, wato ijma'in malamai, wannan shine mizani, shine sikeli na auna kowane abu da aka shigo da shi a cikin addini. Kuma idan ka rike wannan ka samu lafiya a addini ka. Duk abun da ka faɗa kana da dalili. Ko da kure ka aka yi kana da yadda za ka kare kanka, Qur'ani ko hadisi ko kuma ijma'in malamai magabata sun aikata shi a haka. Amma in ka sake wannan, to duk abun da kake tafiya a kansa kuma kana shakka. Kai akan kanka ka kana shakkan abun da kake tafiya a kansa. Sannan idan aka kalubalance ka aka kure ka, baka da yadda za ka kare kanka, ba za ka iya kawo hujja ba, sai dai ka kama kame-kame ko ka dinga buga misalai ko ka ce ai kuma kuna yin kaza kuma kuna yin kaza, wannan kuma ba dalili ba ne. Sannan malai ya ce wa narar jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaba. Wa narar jama'ata haqqan wa sawaban, mu muna ganin al-jama'a, wato haɗin kai, a je a haɗu da musulman farko ya zama fahimtar mu irin fahimtar musulman farko ne magabata, to hakan wannan tabbas shine gaskiya, wasu waban kuma shine daidai. Ya zama an samu haɗuwa da musulman farko, ma'ana yanda mutanen farko suka yi addininsu, mu ma haka muka yi. Abinda suka fahimta, abinda fahimtar mu kar ya saba wa nasu. Idan ka zo da wani ra'ayi wanda babu wanda ya faɗe shi daga cikin magabata, to tabbas wannan abu fata ne. To shi yasa mu a aqidarmu haɗuwa da jama'ar musulmi haƙƙan gaskiya ne, wasu waban kuma shi ne daidai. Kisa duk abin da za ta kawo shi a addini ko min ƙanƙantarsa, sai mu je mu jefa shi a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, sai mu ga haka suka fahimta, haka suka yi, in haka ne shikenan muna tare da su. In kuma za su saɓanin abin da ka zo da shi ne, sai mu ce a abokan ba za mu bar jama'ar musulmi mu zo mu bi ka ba. Don duk wanda ya ƙirƙiro wani abu saɓanin abin da magabata su ya kai, to ya ware ne daga jama'ar musulmi. Amma asalin jama'a musulmi na farko ga abin da suke a kai, to za ka dole ne a haɗa kai da su. Wa narar jama'ata haqqan wa sawaban, muna ganin jama'a shi ne haɗin kai, ya zama muna tare musulmi, mun riƙe al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne zai jagorance mu da ijma'in al'umman da suka gabata, wannan shi ne gaskiya kuma shi ne daidai. Wal furqata zaygan wa azaba, shi kuma rarraban kai zaygan, wato ɓata ne, kaucewa hanya ce madaidaiciya, wa azaban kuma azaba ne. Idan aka rabu aka bar abinda al-Qur'ani yake a kai, aka bar abinda jama'an musulmi na farko suke a kai, to wannan rarrabuwan kai ne sannan kuma zai jawo mutane azabar Allah, kuma sannan bata ne. Shi yasa wanda yake tare da jama'ar musulmi shi ne wanda fahimtarsa take tare da jama'ar musulmi, wato wanda suke na farko, wanda kai ba da zaran ka kawo wani abu sabani abinda musulmi suke a kai wanda aka san shi na gaskiya, to shikenan ka nemi tsareba kan musulmi. Shi yasa ba abin da zai hada kan musulmi sai alkur'ani da hadisi. To duk wanda ake duk gaba da ana bin qur'ani da hadisi da an samu hadin kai, ka qur'ani da hadisi shine yake hada kan al'umma. Kuma ma wanda suke bin qur'ani da hadisi su ne jama'a, wanda ya kauce musu kuma ya kauce wa jama'a musulmi. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba. Igiyan Allah wasu malamai sun fassara shi da tauhidi, wasu malamai sun fassara shi da alqur'ani, su ne mafi yawan malamai. Ku yi riko da alqur'ani shine hablillahi igiyan Allah wala tafarraqu kar ku rarraba. To kaga duk wanda ya kauce wa alqur'ani to shikenan wanne ya nemi rarraba ne, wato rabuwan al'umma. Kuma idan ya rabu din ko shakka babu zai je ya bata ne, kuma zai fada cikin azabar Allah. A wata ran Ubangiji ta'ala ce wala takunu kallazina tafarraqu waqtalaqu min ba'di ma ja'akumul bayyinat wa ulaika lahum azabun adhim. Kada ku zama kamar Yahudu da Nasara waɗanda suka rarraba suka yi sabani bayan hujjoji sun zo musu, waɗannan akwai azaba mai girma da suke jiransu. Kaga sai rabuwan kai, wannan ba addini ne na musulunci ba, ba ɗabi'a ce ta musulmi ba. Yahudu su ne masu rarrabuwan kai, amma mu addininmu ya koya mana mu haɗa kanmu kada mu rarraba, domin rarraban kai aiki ne na Yahudu da Nasara. Idan muka ce za mu raba kanmu, to ma'anansa za mu yi kwaikwayon Yahudu da Nasara, ba mu riƙe addinin musulunci mu kamar yadda ya koya mana ba. A wata ran Ubangiji ta'ala ya cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Waɗanda suka rarraba addinin su ne Yahudawa, suka zama kashi-kashi, to waɗannan ba ka tare da su a cikin komai ya Rasulullah, kai ba ka tare da su, kuma al'amarin su zai koma zuwa ga Allah ta'ala ya ba su labarin abin da suka aikata. Kaga duk mai neman rabuwan kai wannan yana koyi da Yahudu ne, ba yana koyi ne da musulmi ba, domin musulman farko gaba ɗayansu a dunkule suke, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rarraba kai, ya hana ararrabu. Sannan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna alal kitabi istaraqu fi dinim ala 72 firqa wa sataqtalifu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Kila wa man ya rasulullah qala hiya al-jama'a. Magana ta sunwa yake alal kitabi sun kasu kashi 72, a wata ruwayan yahudu 70 da abun nan da daya nasara 72. Yake al'umma ta za su kasu kashi 73, dukkaninsu suna wuta, sai guda ɗaya ne jama'a kwaɗe ne wanda ba sa wuta. Sai sahabbai suka ce su waye ne ya Rasulullah? Manzala ce iya jama'a, su ne jama'a musulmi wanda ba su rarrabu, wato suka bar abinda manzala ta sama ya bar musulmi a kansa ba, su ne jama'a. A wata riwayar ma ana alaihi jama'u ashabi, abinda nake a kansa da sahabbaina, ma'ana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma akan abun da sahabbai suke a kai, wanda kuma su ne ahlus sunna wal jama'a. Har wani daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce su waye ahlus sunna wal jama'a, yace su ne wanda ba su da wani suna sai musulmi ahlus sunna, domin kowa daga cikin firak wanda suka gabata, kamar yadda zamu yi misalai da wasu, ko ma ne mana misalai da wasu, irin su jahamiya da mu'tazila da qadariya da sauransu, dukkaninsu suna da awan su ma ahlus sunna ne, amma kuma suna da wani sunan banda wannan, banda kasancewan su ahlus sunna suna da wani suna daban, dole sai ka lankaya musu jahamiya ko qadariya ko murji'a ko wani abu. To amma ahlus sunna wa jama'a ba su da wani suna sai wannan sunan, to da su ne ake gane su, kuma su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su tsira. Duk sauran kashi 72 nan gabaɗayansu wuta za su tafi, sai kashi ɗaya ne shi ne wanda zai tafi aljanna. Kuma manzon Allah yake su ne waɗanda suke a kan abinda jama'an musulmi na farko suke a kansa, ma'ana su ne wanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda sahabbai suke a kai. In ka kauce wa sunnar manzon Allah, ka kauce wa sahabbai, to kana cikin wa'incan firakin guda 72, kuma tabbas wutar jahannama za ka tafi. Dole sai ka dawo a kan sunnar manzon Allah, kuma ka dawo a kan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke a kansa. Wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud, kuma hadisi ne ingantacce. To da haka musulunci ba a daukansa da ra'ayi sai daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan fahimtar kuma ba za ka dauke ta da ka ba sai yanda sahabbai suka fahimta da tabi'ai da tabi'ina su ne magabata na gari, wanda fahimtar su ita ce daidai. In ta ka ta saba da tasu to tabbas ta kan kuskure ne ba daidai bane. Shi yasa duk abin da muke kafa dalili da shi na alqur'ani ko hadisi dole mu samu ma'anarsa daga wajen magabata. Dole ya zama yanda muka fahimtar nan bai saba wa fahimtar magabata ba. In ya saba ma fahimtar magabata ba haka suka fahimta ba, ba haka suka aikata suka aiwatar da shi ba, to tabbas wannan kuskure ne kuma bata ne. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Ahmad ingantacce yake, inna shaytana zibul insani ka zibil ghanam ya'khudhu ash-sharidata wal qafiya fa iyyakum wash-shi'aba wa alaykum bil jama'ati wal 'ammati wal masjid. Yace shaytan shi kamar kuran mutum, wato kura ne na mutum ko kuma kareke shi. Yace kamar kuran wato tumaki ko kuma awaki. Yanzu idan dabba tana jeji tana cikin garke, wato za ta tsira daga kura, yana tsoron ya je fasa wannan garke din, yana shakka ko kareke shi ko kura ya je fasa garke, yace zai dauko dabba, yana shakka. Amma da zaran dabba ta ware ita kaɗai daga garkin tana baya baya, to taram kura sai ta je ta kafke wannan dabban, shi kenan sai ta kama ta. Da shi sama zala ta suna ce shedan yanda yake lalata musulmi ko yake lalata mutum, kamar ma kura ne yanda take halakar da dabba wanda ta ware daga cikin garki. Ta bari aka tsere mata ko tana tafiya gefe gefe, kawai shi kenan kura idan ta zo sai ta foke ta, ta bar cikin garki. Amma idan a cikin garki tana da nutsuwa, to haka nan musulmin da ya bar jama'ar musulmi da abinda musulmi suke a kansa ya kauce, yake yin wani abu daban saɓanin akan abinda jama'ar musulmi suke a kansa, to babu shakka wannan yanzu shaitan zai zo ya kauce shi, ya sa masa shakka a cikin zuciyarsa, ya ɓata masa tauhidinsa, ya ɓata masa aqidarsa. Shi yasa manzala ta sunma yake, ka shedinku da bin lungu lungu, ga hanya miƙaƙƙiya sai kuma ka dinga fana kana bin kwane kwane, ga sunnar manzala ta sunma ga alqur'ani sai kuma ka ce za ka ɗauki addininka a gefe gefe. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bunna ku jizinti jama'ar musulmi, wato musulmi waɗanda suka ainihin suke akan abinda sahabbai da tabi'ai da tabi'ina suke akan sa, kuma ku jizinti masallatai, ku dinga tattauna addinin ku, kuna ainihin fahimtan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addini. Amma idan ka ware kai kake kake za ka bi wani ra'ayi ko za ka bi ra'ayin wani wanda ya ware daga jama'ar musulmi, to ko shakka babu bata za kai. Wannan dalilai akan maganan alizimti jama'ar musulmi da kuma a haɗa kai musulmi kada a rarraba, suna jewa a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulunci ya hana mu farraka da rarraban kai, ba a yadda mu rabu mu farraka ba, mu dinga rarraban kai ba. Musulunci yana son mu haɗa kai, abinda zai haɗa kanmu kuma shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda duk mun yi imani da qur'ani, mun yi imani da hadisai, to su ne kawai za su haɗa mu. Amma in muka tafi wani abu daban ba alqur'ani ba hadisi ba, babu yanda za a yi kanmu ya haɗu da shi, ya haɗu a kansa. Domin kai ka yi imani da malaminka, ni kuma kila ban yi imani da shi ba, babu yanda za a yi haɗa kanmu. Kai ka yi imani da jama'arka, ni ban yi imani da ita ba, ban yadda da ita ba, to babu yanda za a yi mu haɗa kai. Amma in mun dawo a kan alqur'ani da hadisi, duk musulmi ya yi imani da alqur'ani, ya yi imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan muka dafa alqur'ani da hadisi kan mu sai hadu. Wani malami yana cewa ko kuma wani mawaki yace, bahastu anil adyani fil ardi kulliha wa jubtu bilad Allah gharban wa mashriqa wa lam ara kal islam ad'a li ulfatin wa la mithla ahlihi ashadda tafarruqa. Yace na yi bincike akan addini na duniya gaba daya, na yi tafiya gabacin duniya na kure, yammacin duniya na kure, ina ta bincike akan addinai. Yace banga addinin da yake kira a haɗa kai kamar addinin musulunci ba, yace amma kuma banga jama'a masu tsananin rarraban kai kamar al'ummar musulmi ba. Wannan yayi gabar, wannan yayi yamma, wannan yayi dama, wannan yayi hagu. Ga addinin su yana kiran su zuwa ga haɗin kai, amma kuma kullum ƙara rarraba suke, wannan yayi kan wannan yayi kan. Zo da aka rarraban kai, addinin musulunci bai yadda da shi ba. Musulunci ya zo da haɗin kai ne da bin gaskiya. Imamu Sahawi yace, wa dinul lahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul islam. Qala Allahu ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ما ليس ودين الله في الأرض والسماء واحد الدين الله أبايا قصة كوكما في الأرض أقصة والسماء دكما سما واحد قايا دين ودين الإسلام في الدين المسلم معنى سما دكسة الله أبايا دوني الدين في الدين المسلم كيني الدين جيد أبو سامسة بشي أبو دعاك توا الدين المسلم شيني ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة الرسل abunda Allah ta'ala ya shar'anta wa bayin sa shi a bisa haratan manzoni wannan shine ake cewa addinin musulunci wato ba za ka bauta wa Allah da wani abu sai abunda manzo ya zo da shi abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi idan wani annabi ne ya bayar kan ka rayu a al'umma na wani annabi daban kar ka bauta wa Allah sai da abunda wannan annabi ya zo da shi wannan shine addinin musulunci a yanzu kuma ba abunda zai zama ibada ko aqida sai abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine addinin musulunci to wannan addinin musuluncin kwaya ɗaya ne a sama da ƙasa Allah ta'ala bai addinin sa guda biyu ba domin dukkanin annabawa gaba ɗayan su sun haɗu akan tauhid ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma sun yaki shirka ba su yarda da shirka ba addinin musulunci shine kawai addini a kare ta Allah ta'ala a wajen ibada wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani budullah wa tani budawud mun aika Allah mun aika ubangi ta yake mun aika manzonni a cikin kowace al'umma mun aika manzonni kuma abinda muka ce musu shine abotawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada ai masa shirka ani san ki duk wani abun bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shine tagut wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika manzonni da shi shine kalmar tauhid amma abinda ya shafi shari'a ko wasu abubuwa na ibada wannan za su iya sabawa wannan annabi ya zo da kallon sallah kaza wani annabi kuma sai ya zama sallan sa kallon ta daban ne ba irin ta wannan annabi ba wannan shine Allah ta'ala yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa kuma daga cikin annabawa an sa masa shari'an sa daban wanda zai bi shine na ayyuka na gabbai amma abin da ya shafi aqida babu sabani a tsakani sannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna ma'asharal anbiya'i ikhwatul li'allati dinuna wahid wa shara'una shatta mu annabawa gaba ɗaya mu ɗan uwa ne da abbai babanmu ɗaya ne domin addinin mu kwaya ɗaya ne shine tauhidi amma shari'o'in mu kuma sun bambanta yanda azumin wayannan suke azumin wannan ba haka ba sallan wayannan ga kana sallan wayannan irin aikin hajjin wayannan kuma ga irin aikin hajjin amma wajen tauhidi da yaki da shirka ba a yi sabani ba kwata-kwata to shi yasa anan imamu tsaye ke cewa dinul lahi fil ardi was sama'i wahid addinin Allah a cikin ƙasa da sama kwaya ɗaya ne wa huwa dinul islami shine addinin musulunci kuma qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci babu wani addini a wurin Allah in ba addinin musulunci ba a wata ayar man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi ya bautawa Allah da wani addini ba addinin musulunci ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karbi wannan addinin ba kuma a lahira yana cikin tabbaku saboda haka addinin musulunci kawai shine addini duk abin da kake bautawa in baka bautawa Allah akan addinin musulunci ba kai aikin manzo shi yasa yahudu da nasara idan ba su zo sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan wuta ne za su dawo a cikin wuta har abadan abada saboda inna ad-dina 'inda Allahi al-islam addini a wajen Allah kawai shine musulunci sannan yake wa qala ta'ala wa raditu lakum al-islam dina Allah ta'ala yake na yarda muku da musulunci shine addini wannan ayan ta sauka a ranar arfa a lokacin da manzala ta sama yayin aikin haji wanda kuma ita ce aya ta karshe da ta sauka wanda take shar'anta wani abu ta haramta ko ta wajabta duk ayan da ta sauka daga baya tana wa'azi ne wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma daga wannan ayan ba a sake saukar da abu kaza wajibi ne ko abu kaza mustahabi ko kuma abu kaza halal ko haramu ba ma'ana Allah ta'ala bai shar'anta wani abu na addini ba bayan saukar wannan ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau ne na yardar muku da ainihin na cika muku addinin ku inji Allah subhanahu wa ta'ala na cika muku ni'ima ta na yardar muku musulunci shine addini saboda haka Allah ta'ala ya kammala addinin sa tun a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji kuma arfa aka saukar da wannan aya shi yasa babu wani abu sabo da yanzu mutum zai zo da shi wanda babu shi a wancan zamani. Shi yasa Imam Malik yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a sai yake ganin wai abu mai kyau ne, za a iya bautawa Allah da wannan bid'a domin abu ne mai kyau. Yake to yayi da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙi Allah wajen isar da manzon, don Allah ta'ala yace yau na cika muku addini. Duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar, to a yanzu babu yanda za a yi ya zama addini. Don in ka kawo wani abu kace zaka cika addini, kaman kana inkarin wannan ayar ne kana cewa addini bai cika ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addini ya cika amma bai cika ba, to addini ya riga ya cika da ijma'in musulmi. Sannan ma yace wa huwa bainal ghuluwi wat taqsil wa bainat tashbihi wat ta'dil wa bainal jabri wal qadri wa bainal amri wal jihad. Shi wannan addinin musulunci wa huwa bainal ghuluwi, yana tsakanin wuce gona da iri, wat tafsiri da kuma takaitawa. Ma'ana shi addinin musulunci babu wuce gona da iri kuma babu takaiti, ma'ana bainal ifrad wat tafsir, wato zaka tsaya a tsakiyar, kar ka je ka wuce addinin kuma kar ka yi takaiti a addini, ka rike shi yanda Allah ta'ala ya tsara shi. Wuce gona da iri a addini shine abinda Allah ta'ala bai wajabta shi ba ka wajabta musu, abinda bai ce haramun ba sai ka ce haramun, ka ka wuce gona da iri a addini kenan. Domin ka haramta wa mutane abinda Allah ta'ala ya halatta musu, sannan abinda Allah ta'ala bai wajabta musu ba ka wajabta musu. Abinda ake cewa taqsiri kuma abinda Allah ya wajabta sai ka bari, sai ka ki yin sa, kaga kai takaki a addinin ka kenan. Abinda Allah ta'ala ya haramta sai ka je ka aikata, to ka zo mai takaki a addinin ka. To addini yana tsakanin haka ne, kar ka wuce gona da iri kar ka yi takaki ka tsaya a tsakiya. Abinda Allah ya wajabta ka aikata shi, abinda bai wajabta ba kar ka wajabta shi, abinda Allah ya haramta ka nisanta, abinda bai haramta ba kar ka haramta, kuma kar ka je ka aikata abin da yake haramu. Wannan shi ne addinin musulunci. Idan ka wuce gona da iri to ka halaka, kamar yadda manzo Allah ta sama yake halakal mutanaddi'una, wato masu zafin kai masu wuce gona da iri a addini sun halaka. Sune wanda abu kaɗan sai su ce kai kafiri, abu kaɗan sai su ce mutum ya kafurta in yayi, ko mutum ya zama fasiki, ko kuma abu kaza wajibi ne abinda Allah bai wajabta ba, ko mutum ya haramta wa kansa abinda Allah ta'ala bai haramta masa ba, ko mutum ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah, sai ka ce ka bashi matsayin Allah. Wannan shi ma wuce gona da iri ne a addini, kaman ka ce ya san gaibu, ko kuma za a iya roƙonsa ya biya bukata, ko kuma ka ɗauki wata ibada ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita, ko ka ɗauki wani daga cikin sahabbai ko daga cikin ahlul baiti ka bashi matsayin Allah ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ka ɗauki wani daga cikin shehune ko waliyai ko malamai ka bashi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ma sama da matsayin manzon Allah alaihi salatu wasallam. Idan mutum ya yi haka ya wuce gona da iri a addininsa, kuma ya kwaikwayi Yahudu ko kuma ya kwaikwayi Nasara, domin Nasara saboda jahilcinsu sai suka wuce gona da iri suka ce Annabi Isa ɗan Allah ne, wasu kuma suka ce Annabi Isa Allah ne, suka riki malamansu abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wataala. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innama al-masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu. Ya ku ahlul kitabi, sune Nasara, kada ku wuce gona da iri a cikin addinin, kar ku zurfafa ku wuce gona da iri, kada ku dauki ku kirkiri magana ku danganta wa Allah subhanahu wataala, kar ku faɗi wata magana ta wanda take ta gaskiya, kar ku ce Annabi Isa ɗan Allah ne ko Annabi Isa Allah ne, wannan wuce gona da iri ne a addini. Shi yasa Allah ta'ala yake al-masihu Isa ibn Maryam manzon Allah ne, kuma Allah ta'ala ya halicce shi ne da kalmansa kun, kuma ya halicce shi da rayuka daga cikin rayukan da ya halitta. Saboda haka Annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne, iya abin da ya kamata ku faɗa kenan. Amma kada ku ce ɗan Allah ne, kuma kada ku ce Allah ne. In kun yi haka kun yi guduri kun wuce gona da iri a addini. To shi yasa babu wani wanda za ka kira a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce masa ɗan Allah ne, ko ka bashi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Nasara suka sake guduri a cikin malaminsu bayan Annabi Isa alaihi salatu wasallam, suka yi guduri a cikin malaminsu da waliyansu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, sun riki malaminsu da masu ibadansu sune waliyansu, sun rike su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wataala, ma'ana suka dinga bauta musu, sune ba su halatta musu haramun sai su yadda, masu haranta musu halal su yadda, kaga sun wuce gona da iri a wajen malaminsu da shugunansu da waliyansu. To duk mutumin da ya haka ya fada, kuma wannan an same shi a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga wa'inda ba su fahimci addinin ba kyakkyawar fahimta, sai suke ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah, kamar yadda Nasara suka ba wa ainihin annabi Isa alaihi salatu wasallam siffofin Allah. Yesu ne yake cewa wala tazuk ila millatin nasara aw ma ila da'awa hudud nasara, karka karkata zuwa ga addinin nasara, ka ba wa manzon Allah haƙƙin Allah kamar yadda nasara suka ba wa annabi Isa haƙƙin Allah, kuma karka yi da'awan hudud addinin nasara ne suka kawo wannan. Shine sai mutum ya ce wai Allah zai yana sauka a jikinsa, akwai lokacin da yake yakan iya zama Allah, ko kuma mutum ya ce kowa ma ya zama Allah. Wannan an samu daga cikin musulmi, akwai masu yin haka, su ne al-istihadiyya, wanda kuma an same su ne daga cikin sufayi. To wannan haramun ne kuma shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kwaikwayon nasara ne saboda jahilcinsu da batansu suka yi wannan aqidan. To a cikin musulmi ma an samu jahilai wanda ba su fahimci addinin Allah ba, suna siffanta Ubangiji ta'ala da halittansa, suna cewa mutum zai iya zama Allah saboda ba su san darajan Allah ba subhanahu wa ta'ala, suna kai shehunensu matsayi na Allah ko kuma matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma su kasa bambancewa ma da manzon Allah da shehunsu ba su san wane ne yafi daraja a ciki ba, saboda guduwi a cikin addinin Allah. Har in an ce da wane shehunka ko waliyinka da manzon Allah wa fi daraja, sai ka ce baka sani ba, saboda jahilcin addini. Inda za a ɗan shiga lungu kila da za ka ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja, wannan saboda sarari ne kowa da kowa yana jinka, ba za ka iya faɗan haka ba. To kaga wannan ɓata ne a cikin addinin Allah, kuma guduwi ne, wuce gona da iri ne a cikin addinin Allah. Allah ta'ala bai yadda da wannan ba, kuma kwaikwayon nasara ne. Malami ka riƙe shi a matsayin malami kawai, idan ya gaya maka abun da yake daidai na gaskiya ka yi aiki da shi, idan ya gaya maka na kuskure ka bar masa kuskurensa, don babu ma'asumi sai annabin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'asumi wanda baya kuskure, amma tun daga kan sahabbai har duniya ta tashi babu malami da baya kuskure. Idan ya faɗi abu na daidai ka bi shi akan daidai, in ya faɗi abu na kuskure kuma sai ka bar masa kuskurensa. Wannan shine baka yi guduwi ka wuce gona da iri a cikin addinin ka ba. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tusuruni kama atarakin nasara al-masih ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ku ce ni yace ina sanar da ku ni bawan Allah ne, idan za ku yabe ni ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda kada al'ummarsa su shiga cikin halaka kamar yadda nasara suka halaka, suka wuce gona da iri wajen yabon annabi Isa har suka ce masa Allah ne, suka ce masa dan Allah. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan kofofi na shirkan sun tuni ya tottoshe su, bai yarda al'ummarsa su dinga yin irin abun da nasara suke ba, sai dai wanda ya jahilci addinin, wanda shi ba yana ɗauko addininsa daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, shi ne yake wuce gona da iri. Hadisi ya tabbata a Musnad na Imam Ahmad. Anas bin Malik yace wata ran wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake masa ya Muhammad ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina, yace masa ya Muhammad ya kai Muhammad ya shugaban mu dan shugaban mu ya mai darajan mu dan mai darajan mu, ya dinga fadai wayannan kalmomin wa yana zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To inda wani ne daga cikin wanda ba su fahimci addini ba ko masu son girma, sai su ƙara me, sai su ƙara girman kai. Amma da ya faɗi wannan maganar mazala ta sama ɓatar yi, ya zai cewa ya shugabanmu ya ɗan shugabanmu ya mai daraja mu ɗan mai daraja, shi kenan mazala sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, sai ya kuci ya ce ayyuhan nas alaikum bi qawlikum la yastahwiyannakum shaytan ana muhammadu ibn abdullahi wa rasuluhu wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzana lillahi azza wa jalla, yace ya ku mutane ku kiyaye baki ku rike maganganunku, yace kada shaytan ya zo ya rijaye ku ba, yace ni Muhammadu ne dan Abdullahi, ni bawan Allah ne manzon Allah, ba na son ku kai ni matsayi sama da matsayin da Allah ta'ala ya bani. Hadisi ne ingance shi. Kaga dukan sahabbai suna da mai musu tarbiya, da zaran sun tashi za su wuce gona da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taka musu jiri. Saboda haka sun zo suna zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna neman su wuce gona da irin da shi. Abinda suka faɗan haka ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa daraja shi ne shugaban al'umma, amma abin sun ya zama zuga ne, to idan aka kare su kuma za su ne za su wuce gona da irin, kila za su ce shi Allah ne ma, ko su ce shi dan Allah ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ku iyawa baki, wallahi kada shaytan ya rinjaye ku. Ni Muhammadu ne dan Abdullahi, ni bawan Allah ne manzon Allah. Yace ba na son ku ɗaukaka ni ku kai ni matsayi fiye da matsayin da Allah ta'ala ya bani. Ku kai da ni iya matsayin da Allah ta'ala ya kai da ni. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace din. Amma da yawa daga cikin wanda ba su fahimci addini ba, suna wuce gona da irin sallah a wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ke su ɗauki siffofin Allah ta'ala, suna dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda Allah ta'ala yake banta da shi, shi kuma sai su ɗauke su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya siffantu da wannan siffa. To wannan dukkaninsa rashin riƙe karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma jahilci. Idan ba ka yi ilimi ba, babu yadda za a yi ka fahimci hakikken tauhidi ko kuma addinin nan gangariyansa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ba. To yana daga cikin kuma gulumi a cikin addinin Allah mutum ya haramta wa kansa abubuwa na jin daɗi wanda Allah ta'ala ya halatta masa. Wani sai ya dubi abu mai daɗi sai ce a'a, shi da zai ci wannan abun ba. Saboda me? Saboda yana ganin daɗin ya yi yawa. Wata ran aka samu Imam Ahmad, aka ba shi labari aka ce ga can wani mutum ya ce wai ba zai ci abu kaza ba. Aka ambaci wani abu daga cikin abubuwan marmari, ko lemo ko ayaba ko abarba. Misali ya ce abarba ai daɗin ta ya yi yawa, wannan ai shagala ne. Sai to ga can wani ya ce shi ba zai ci abu kaza ba saboda daɗinsa ya yi yawa, yana ga ba zai iya gode wa Allah hakikanin godiyan da yake da ya cancanta ya masa ba in ya ci wannan abu mai daɗi. Sai Imam Ahmad ya ce to wannan mutumin mahaukaci ne, amma ku je ku tambaye shi ruwan sanyi da yake sha kan zai iya gode wa Allah yadda ya cancanta a gode masa ne a kan ruwan sanyi? Da zai iya ba? Numfashin da kake shaƙa a duniya ka yi ta ka gode wa Allah hakikanin godiyansa a kan numfashi? In Allah ta'ala ya ɗauke iskansa ko minti ɗaya za ka yi a duniya ne? Saboda haka Allah ta'ala ya halatta maka jin daɗi, sai ka ji daɗi da abin da Allah ya halatta maka, amma da sharadi guda biyu. Sharadi na farko ka gode wa Allah ta'ala akan wannan ni'imar, na biyu kuma kada jin daɗi ne shagaltar da kai ka bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ku waɗanda kuka yi imani, kar ku haramta wa kanku abubuwa na jin daɗi wanda Allah ta'ala ya halatta muku. Abu na jin daɗi da Allah ta'ala ya ce halal ne, to kada ku haramta wa kanku ko kuma ku ce haramu ne. Manzo Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kashe ni. Sannan kuma kada ku wuce gona da iri, ai kar ku ƙetare iyaka. Ƙetare iyakan shi ne abu na haramun kuma ka je ka abu nan ka ci shi ko ka yi amfani da shi. Allah ta'ala ba ya so masu ƙetare iyaka su ne masu aikata haramu. Ka kenan addinin a tsaki yake ko? Abinda Allah ta'ala ya halatta maka na jin daɗi dole ka halatta shi. In ka samu ka yi amfani da shi shi kenan, in baka samu kuma dai baka yi ta ka haramta shi ba. Abinda Allah ta'ala ya haramta kuma wajibinka ne ka kaurace masa. Wannan shi ne bainal ghuluwi wattaqfiri kenan. Kana tsaka-tsaki, baka wuce gona da iri ba, sannan kuma baka yi sakaci a cikin addininka ba. A wasu daga cikin sahabbai sun je sun binciki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su san irin ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sirrance. Shikenan da suka je sai aka gaya musu manzon Allah yana yin kaza, yana yin kaza, yana yin kaza. Shikenan da suka dawo sai suka dinga haramtawa kansu wasu abubuwa da jin daɗi. Wani ya ce la akulu lahama, ba zan sake cin nama ba har abada. ya haramta wa kanka nama. Wani kuma sai ya ce la tazawwajun nisa, bazan aure mata ba, daga yanzu na daina saduwa da mace, ba ni ba aure har abada, sai dai ibada kawai. Wani kuma sai ya ce ni bazan sake yin bacci akan shimfiɗa ba, sai dai akan gayar ƙasa. Yana ga bacci akan shimfiɗa ko yin aure ko cin nama ma shagala ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan ibadan shi da aka gafarta masa zunubansa, saboda haka ni bazan yi wannan ba, ni zan bar irin wannan abubuwan don ne aiki fiye da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Haka ne manufarsu. Shikenan sai labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi alaihi salatu wassalam sai ya fito ya yi muqaddima, ya ce ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza lakinni asumu wa uftir wa anamu wa akulu lahma wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yace me yake damun mutane ne, ina ji suna cewa kaza da kaza, wanne ya ce ya haramta wa kansa kaza, wanne ya ce ya haramta wa kansa kaza, ko wanne ya ce ma shi azumi zai ta yi har abada, zai sake cin abinci da rana ba, wani ya ce qiyamul layli har ya mutu ba zai sake yin bacci da daddare ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina yin abu, ina azumi kuma ina shan ruwa wani lokacin bana azumi, sannan ina yin qiyamul layli kuma ina bacci, sannan ina cin nama kuma ina auren mata, ina saduwa da iyalaina, kuma faman ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyaman sunna ta baya tare da ni. Kaga sai addini in kana son kai daidai yanda Allah yake son sa, kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawai, ba wai a ka sananta wa kanka ka haramta wa kanka wannan abu na jin dadi ko ka matsa wa kanka ba, a'a, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi naka sai kai addinin ka irin wannan? Idan kai haka shine zai zamana kai addinin ka daidai, ba kai guzuri ba, ba kai tafsiri ba. To saboda haka addinin Allah haka yake tafiya, khairul umuri awsatuha, mafi alkhairi al'amura shi ne tsakiya a ko ina. Idan ka lura addinin musulunci a tsakiya yake, babu wuce gona da iri. Kaga misali in ka zo babin aure, muna halatta ka auri mace sama da daya, to wasu a addinin su babu aure sama da daya, kwaya ɗaya ita za ka aura sai ka shiga cikin me, cikin kunci, mu kuma za ka yi auren har kuɗi. Sannan mu a addinin mu akwai saki, wasu kuma a addinin su babu me, babu saki. Kaga da suka ce mace ɗaya kawai, wannan sun yi takasiri ne, aiko sun takaita ne, mu ba ka ta aure har kuɗi mu tsakiya muke. Da suka ce kuma babu saki, wannan sun yi gudubi ne, sun wuce gona da iri, mu kuma a'a. Idan zaman lafiya ya gagara sai ka sallame ta, sai ka je ka auro wanda za ku zauna lafiya, ita ma ta je ta auri wanda za su zauna lafiya, rayuwarsu ta yi daɗi. To da haka mu akwai saki a addini, to haka duk idan kai ta bi haka. To a aqida kuma ahlus sunna wal jama'a suna tsakiya ne a ko ina ka duba aqidarsu, babu wuce gona da iri, sannan babu sakaki. Shi yasa nan Imam Sahawi da ya ce wa huwa bainal ghuluwi wat tafasil, shi addinin musulunci yana tsakanin wuce gona da iri da takaitawa, wato da sakaki. Sai kuma yace wa baina tashbihi wa ta'dil, yana tsakanin kamanta Allah ta'ala da halittansa da kuma korewa Allah sifofinsa, a saki yake gaskiya. Kaga wasu sun yi sakaki sai suka ce Allah ta'ala yana da sifofi, sifofin kuma irin na mutane ne. Allah yana ji kamar jin mutane, yana da ilimi kamar ilimin mutane, ilimin mutane yana da hannu irin hannun mutane, duk sifofin Allah suka ce irin na mutum ne. Wannan suna ake cewa mushabbiha. Wayannan kam sun yi sakaki a addininsu, har ma basu san darajan Allah subhanahu wa ta'ala ba, domin sun kwatanta shi da halittarsa. Bayan Allah ta'ala ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah. Allah ta'ala sifofinsa ba irin na mutane ba ne, kamar yadda zatinsa ba irin na mutane ba ne. Amma mushabbiha sai suka ce a sifofinsa irin na mutane ne, ai su ba abin da za su iya fahimta sai dai siffan mutum. To wayannan sun fada. Sai kuma ta'dili, addinin musulunci ba ta'dili ba ne. To sai aka samu mu'ajjila, shine ta'dili, shine korewa Allah sifofinsa gaba daya. Su kuma suka ce a'a, in mun ce Allah yana ji, yana da ilimi, yana da iko, yana da hannu, to ai mun siffanta shi da halittarsa kenan, saboda haka ba shi da wayannan abubuwan gaba daya. Sai suka korewa Allah sifofinsa, baya ji, baya gani, baya da ilimi, baya da iko, baya da hikima, su suka yi ta korewa Allah ta'ala sifofinsa, saboda ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kaga wannan su yake cewa mu'ajjila. Kisa wani ma da yake cewa al-mushabbiha ya'buduna as-sanama wal-mu'attila ya'buduna al-adama, su mushabbiha masu kamanta Allah da halittarsa suna bauta gunki ne, domin sun maida halittan Allah da Allah duk ɗaya ne, kaga ba Allah suke bauta ba kenan. Su kuma mu'attila wanda suka korewa Allah sifofinsa suna bauta wa babu ne, don babu wani abu samimme wanda bai da sifa, bara a taba samun wannan. To da haka Allah samimme ne kuma yana da sifofi, amma Ado suna jama'a sai suka tsaya a tsakiya suka ce a'a Allah yana da siffofi saboda shi ya tabbatar wa kansa wa huwa as-sami'ul basir shi yake mai ji ne mai gani kuma kowace siffa Ado suna ba za su tabbatar wa Allah ita ba sai in Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani ko a hadisi suka ce duk siffan da Allah ya tabbatar wa kansa ta sani kaga sabani mu'ajjila kun korewa Allah subhanahu wataala siffofinsa sai suka ce amma kuma siffan ba ta yi kama da ta halittar Allah ba wannan kuma sabani mushabbiha su sun kamanta Allah da halittarsa su kuma Ado suna suka ce a'a siffar ba irin ta dan adam ba ne saboda Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake misalin Allah babu wani abu irin Allah saboda haka siffofinsa ma ba irin na halittarsa ba ne kaga mun tsaya a tsakiya mun tabbatar wa Allah siffofinsa sannan kuma mun kore mata yi kama da na halittarsa sannan wa baina jabri wal qadar haka nan siffofi abin nan addinin Allah yana tsakanin aljabru da kuma alqadar wato aljabru aqida ne ta jabariya wai cewa mutum bai da wani iko nasa Allah ta'ala shi ne kawai yake da iko a kansa yake da zabi amma shi mutum bai da zabi bai da iko al insanu majburun bi fihi wai duk abin da kaje ka aikata Allah ne ya tilasta maka idan ka sha giya Allah ne ya tilasta maka saboda haka baka da laifi kenan in kaje kai zina ba wai kai ne kaje kai zinan ba Allah ne ya tilasta maka dai in kai sallah ba kokarin ka bane in kai aikin haji ko azumi duk ba kokarin ka bane kaga wannan sun wuce gona da iri kenan akwai kuma alqadariya wanda duk wanda suka yi sakkaci a ji wannan sun wuce gona da iri ne wajen tabbatar da me kaddaran Allah akwai alqadariya kuma wanda sun wuce su kuma sun yi sakkaci sai suka ce mutum din kuma gaba dayansa shine yake da me shine yake da ikon kansa suka korewa Allah ta'ala ikonsa idan ka je ka sha giya kai ne kai abun ka in kai sallah kokarin kanka ne ba Allah ta'ala ne ya kaddara maka ba sai suka korewa Allah kaddara suka ce mutum ma Allah ta'ala baya sanin mutum zai aikata wani aiki sai idan ya aikata wannan aiki Allah ta'ala bai rai san mutum zai yi zina ko zai yi sata ba ko zai yi sallah ko zai azumi ba sai ya yi sai Allah ta'ala ya sani to kaga wannan wuce gona da iri ne a wajen me ko kuma takaki ne a wajen imani da kaddara shi yasa wasu mutane suka zo suka samu Abdullahi ibn Umar suka ce ga wasu mutane a Iraki fa sun bayyana suna cewa innal amra unufun wai al'amarin sabo ne Allah ta'ala baya sanin abu sai in abun ya faru Abdullahi ibn Umar yace idza laqita haulai fa akhbiruhum anni bari'un minhu wa hum bara'u minni idan ka ji da wannan mutane ka ce musu ba ruwana da su kuma su ma ba ruwan su gani kuma na rantsa da wanda Abdullahi ibn Umar yake rantsuwa da shi Allah ta'ala ba zai karbi farillan su ba ballantana na filan su har sai sun imani da kaddara sanne ko ro hadisin da yake bayani akan imani da kaddara to saboda haka wajibi ne a yi imani da kaddara sannan kuma a sani shi ma mutum yana da nasa zabi akwai kuburan da Allah ta'ala ya halitta masa saboda haka in ka je kai sabon Allah kai ka zabi ka je kai din amma ba kai ba sai da kaddaran Allah Allah ta'ala ya san za ka yi da ka nemi ya baka daman kai sai baka dama kai don ba kai saka fi karfin Allah ba shi yasa mutum yana da iko Allah ta'ala yana da iko amma ikon mutum yana karkashin ikon Allah ganin daman mutum yana karkashin ganin daman Allah dalili akan wannan shine ubangi ta'ala ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wanda ya ga dama ya zo ya bi addini nan akan daidai ya lizince shi kaga sai Allah ta'ala ya nuna mutum yana da ganin dama ya abu amma yake ba za ka ga dama ba sai Allah ya ga dama a sai ganin daman kai yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala to da haka mu aqida mu muna tsakanin jabariya da qadariya wato bara mu ce mutum duk abun da yayi wai shi bai da laifi ba bai da zabi ba a'a yana da zabi ya je wajen aiki alkhairi ko yake zuwa ko ya je wajen aiki sharri ko yake zuwa sannan kuma ba za mu ce mutum komi shi ne yake da ikon kansa ba Allah ta'ala bai da iko a kansa sai yayi abun Allah ya sani wannan wuce gona wannan inkarin kaddaran Allah ne subhanahu wa ta'ala da imani da kaddara ba za mu faɗi haka ba Allah ta'ala yana da kaddara ma'ana ya san komi zai faru kuma sai ya ga dama abun ya faru amma mutum ma yana da zabi ya je yayi abu ko ya bari amma ganin damansa din da zabinsa yana karkashin zabin Allah da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala sanne ce wa bainal amni wal iyas addini yana tsakanin wato amincewa azaban Allah da kuma ce zai kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ka bayyana muka karatun sa a baya wato shi mutum yana bainal khawfi war raja'i kana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah subhanahu wataala. Idan ka rin jari da ammu, wato za ka yi ta sabon Allah sai kana ganin Allah ta'ala da zai azabtar da kai ba. Idan ka rin jari da iyasu sai da kauna daga rahmar Allah, nan ma za ka je ka yi ta sabon Allah kana ganin ko ka yi da'ar ma Allah ta'ala da zai maka rahama ba. To addinin ka ba zai daidaita ba sai kana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah subhanahu wataala. Kana bautan Allah saboda Allah ya yi maka rahama, kana barin sabon Allah saboda kada Allah ta'ala ya azabtar da kai. Idan ka tafi a haka shine addinin ka zai daidaita. Amma duk wanda ya rinjari da dai bangaren to ya sani ya halaka. Yanzu wasu daga cikin mutane sun rinjari da bangaren abu, su suna ganin kawai sun haye, akwai wasu bayin Allah ko wasu mutane da za su cece su. Ko ka yi sabon Allah, sabon Allah ba zai cutar da kai ba, tunda ka riƙe wani shehi ko wani wali. Saboda haka aljanna wannan ba wani abu bane, su suna ga kamar sun shige ta ma. Idan kana son wane, kawai aljanna dare za ka tafi, su suna ga Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba. Shi yasa suke abubuwa na shirka da abubuwa na sabon Allah, su ba su damu ba, suna ganin ba aljanna ne a gaban su ba. To kaga wannan sun yi amnu ne, to wannan sun halaka sun shiga uku. Duk wanda ya amini, fa aminu makarallah, za ku amincewa abin nan wato azabar Allah. Duk wanda ya amincewa azabar Allah to ya sani mutum ne fajiri, wato ba mutum ne kirki ba ne. Saboda haka dole ka ji kana tsoron azabar Allah idan kana son addinin ka daidaita. Shi yasa za ka yi mamaki yadda mutane suke abubuwa na shirka, wasu mutane da na sakon Allah da na bidiyoyi, kai kana ganin kai kana tsorace musu, to su ai ba sa tsoron azaban Allah. Saboda an ba su garanti, an ba su certificate na aljanna, suna tafiya kawai za su tafi tare ne. Shi yasa duk abin da suke yi suna ganin cewa daidai ne. Mana yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan wa nahnu براء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. yace fa hadha dinuna, wannan shine addinin mu. Wannan bayanin da muka yi na littafin nan daga farkon sa har karshen sa, inji Imam Tahawi da hawaye, wannan mu fa shine addinin mu. wa i'tiqaduna, kuma wannan shine aqidan mu, zahiran wa batinan, zahiri da batini. saboda ahli sunna abin da ke zahirin su shine a batinin su, ba su da wani abu na zahiri daban kuma batini daban. Amma yan bid'a suna da abubuwa da zahiri da na batini. Yanzu Shi'a aqida da za su bayyana maka kai ahli sunna daban ne da abin da ke cikin zuciyarsu. Suna da wani abu da ake ce masa taqiyya, za su koye wani abu su bayyana maka wani abu. Su taqiyyan nan rukuni daga cikin rukunin aqidansu. Suna cewa at-taqiyatu dinuna wa dinu abaina, addinin mu ne kuma addinin iyayen mu ne. To mu kuma ahli sunna wajen mu taqiyya mu na kurki ne, domin za ka koye sharri ne ka bari na dalil alkhairi, kamar yadda munafiki zai koye musulunci abin nan kafirci ya bayyanar da musulunci. To mu ba mu da munafirci a cikin aqidanmu. Abinda muka faɗa a zahirin ne shine a cikin zuciyarmu, abinda ke cikin zuciyarmu shine muke bayyanawa a zahiri. Wannan ita ce aqida na gaskiya. Haka sauran yan bid'a, kowa idan ya haɗu shi da yan uwansa yan bid'ansa, abubuwan da suke tattaunawa na shirka da na sabon Allah daban ne in sun fito cikin jama'a, kuma abinda suke gaya musu daban. Saboda haka akwai aqidunsu da suke koyewa wanda ba sa bayyana su sai wa junansu. In kai sabon shiga ne ma a wannan bidiyar, ba za ku gaya maka ba sai ka yi nisa ka zurfi, sannan a dinga fito maka da ita. Sai dai su gudda maka. Wani lokacin a cikin wa'azinsu ko wani abu sai Allah ta'ala ya matse bakinsu sai su faɗa. Saboda dama sunnar Allah ne, ba abin da za ka koya a zuciyarka sai Allah ta'ala ya bayyana shi daga bakinka, kamar yadda Sayyidina Usman ya zai bayyana min falakati lisanihi. Wataran sai ka yi su gudda baka ka faɗa, to sai dai su gudda baka. Amma a tara jama'a don a bayyana wannan abubuwan baya yiwuwa. To amma mu ahli sunna aqidanmu ta zahiri da ta batini duk ne ba mu da bambanci. Mu ba mu da wani abu wai taqiyya ko koyi wani abu, mu munafurci ne ba a wurinmu. Munafurci ne wannan, ba mu yadda da munafurci ba. Abin da muka faɗa a baki a zahiri shi ne har cikin zuciya, ba ma koyi wani abu. To shi yasa Imam Tahawi ya ce fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan, zahiri da batini. Kuma wanda ya samu wannan wallahi ne ya samu nutsuwa a addininsa. In dai har za ka koya wani abu a zuciyarka kana tsoron ka bayyana shi, to ka shiga uku a addininka. Kana cikin matsala, kana cikin shakka a tauhidinka da aqidanka. Amma abin da yake batinin nan za ka iya bayyana shi a ko'ina a duniya. In an ga dama a kalubalance ka shine aqidanka, kai hujja kake nema da dalili, shikenan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Amma in ba haka ba kullum hankalinka a tashe shi. Mala yake wa nanu bara'un ila Allah, mu mun kubuta mun gudu zuwa ga Allah, min kulli man khalafa alladhi zakarnahu, mun bar duk wanda ya saba wa abinda muka ambace shi nan wa bayyanahu, muka bayyana shi abinda muka bayyana a wannan littafi, muka ambace shi shine aqidarmu, duk wanda ya ce wannan ba shi bane, to mu mun bar shi mun tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya ce wa nas'alu Allah ta'ala, muna roƙon Allah ta'ala an yusabbitana ala al-iman, ya tabbatar da mu akan imani, wa yaqtima lana bihi, kuma ya cika mana da imani, ya tabbatar da mu akan imani mu kuma ya sa mu cika da imani, wa yaqimana min al-ahwa'i al-mukhtalifa, ya tsiyaye mu daga soyayyen zuciya wanda suke mukhtalifa daban-daban. Domin idan ka bar aqida ta Ahlus Sunna za ka ga kowa kuma ra'ayinsa daban ne, don aqida Ahlus Sunna an gina ta akan al-Qur'ani ne da hadisi. Yasa duk abin da muka karanta daga farkon littafin nan har zuwa ƙarshensa komai muna kawo dalili a kansa. To amma idan son zuciyar mutum yin son zuciyarsa yake bi, to ba yi da dalili. Yasa yake muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga son zuciya wanda yake daban-daban. Yasa jama'ar wayannan aƙidansu daban, wayannan aƙidansu daban, wayannan aƙidansu daban, saboda ra'ayi ake ji. Amma da Ƙur'ani da hadisi ne aƙidan za ta zama iri ɗaya. To idan mutum Allah ya kukutar da shi, ya zama da Al-Qur'ani da hadisi yake bi da magabata, sai gode wa Allah ta'ala. Amma in ya wayi gari ya ga yana kan son zuciyar wani ko son zuciyar sai yake bi, to wallahi ya halaka, ya yi mazama zai tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala. Shi yasa Abdullahi ibn Umar yake cewa ma faritu wallahi ma faritu fil islami ashadda fara'an min anna qalbi lan yadkhulu shay'un min hadhihi al-ahwal. Yace wallahi ban yi farin ciki ba bayan shiga na musulunci da wani abu mafi tsananin farin ciki kamar da na duba na ga zuciyata, wani abu na son zuciya na bidiyoyin nan bai shiga cikin zuciyata ba. Duk abin da yake cikin zuciya na abin da yake da dalili ne daga Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace to muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga son zuciya wal ara'i mutafarrika, da kuma ra'ayoyi waɗanda suke daban-daban. Wato ra'ayoyi wanne kawo ra'ayinsa, wanne kawo ra'ayinsa, ar-ra'yu laylun wal hadithu naharu, shi ra'ayi duhu ne. To da haka shi yasa baya zama daya, idan ka shiga inda za ka shiga daban, dan uwanka ya bauje nan, kai ka zo ka miƙe ko kuma ka yagu ko ka yi dama. Amma sunnar manzala ta sallama yini ne, ma'ana haske ne, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yajibu anha illa hari, na bar ku akan hanya wanda take fara darenta kamar yininta, babu mai halaka sai ne, sai wanda ainihin ya kauce wannan hanya, duk wanda ya kauce mata kuma ya tabbata halaka zai. Saboda haka mu muna nan akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mu daga ra'ayoyi wanda suke daban-daban, wal mazahibir radiya, da kuma mazhabobi wanda suke ar-radiya na halaka, shine aqida wanda za ta fitar da kai daga aqidan musulunci, ingantacciyar aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a. Sai ka misalin sai yace misla al-mushabbiha, misalin mushabbiha sun wani tsazune bayanin su wanda suke kamanta Allah da halittansa. Duk siffofin Allah su sake irin na ɗan adam ne, babu bambanci. To mun gode wa Allah da ya kiyaye mu bai samu cikin wayannan mutane ba. Wal mu'tazila, da kuma mu'tazila, mu'tazila su ma sun kore wa Allah subhanahu wataala siffofinsa, sannan kuma suna kafurta duk mutumin da ya aikata saƙon Allah. In ya aikata babban laifi sai su ce masa kafuri ne, suna halatta a yi wa shuwagabanni tawaye a yaƙe su, sannan sun ce Al-Qur'ani abun halitta ne ba maganan Allah ba ne, sannan suka yi inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce babu ceto a lahira, in mutum ya shiga wuta kawai ya shiga, har abadan abada ko da musulmi. Kaga dukkanin wayannan ra'ayoyi ne na barna, kuma shugabansu shine Wasi bin Atta. Wannan mun gode wa Allah da bai samu cikin irin wayannan mutane ba. Sannan wal jahaniya, da kuma jahaniya, wato su ne mabiya Jahal bin Safwan, wanda su kuma suka kore wa Allah subhanahu wataala siffofinsa gaba daya, suka ce Allah ma bai da siffa ko kwaya daya, kawai zaki, yana da zaki amma bai da siffa. Duka suka yi shakka, suka sa shakku a cikin Al-Qur'ani da duk ayan da take magana a kan siffofin Allah, suka ce a suna ne kawai amma bai kunshi wannan siffan ba. Allah alimun ne amma bai da ilimi, qadirun ne amma bai da iko, rahmanun ne bai da rahama, sami'un ne baya ji, basirun ne amma baya gani. Suka kore wa Allah ta'ala siffofinsa. Wayannan mutanen sun karɓi wannan aqidan daga Jabir bin Dirham. Jabir bin Dirham shi ne fara ƙirƙiro wannan aqidan, kuma asalinsa shi Yahudi ne, ya shiga addinin musulunci don ya lalata mutane aqidan. Shi kenan da ya shiga addinin musulunci sai ya dinga kawo irin wayannan aqidun. Shi ne wanda wani khalifa da ake ce masa Khalid bin Abdullah al-Qasri ya yi layya da shi. Wata ran an yi sallar Idi, shi kenan sai ya ce ya ayyuhan nas dhahu taqabbala Allahu minna wa minkum fa inni mudahhin bi Jabir bin Dirham, فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولن يكلم الله موسى تكليما يتي يا قوم متاني كجوكو إليا الله يكربا منا أما نيكا يوزن إليا دا جعد بن درهم باراكو زن ينكابا مكون زن ينكايو يتي دومين ياري يتي وان الله تعالى بيريكي النبي إبراهيم بداتي با واتقذ الله إبراهيم خليلا يكن كاري والنعان سننكم ياتي الله بيما غنى دا النبي موسى با وكلم الله موسى تكلم يتي سن با هكا بني قرآني با مغنى الله بني يتي تونيو جشي زن إليا kuma ya sauka daga kan minbari ya sa aka kama masa shi aka kwantar da shi ya yanka shi ya layya da shi madalla da wannan layya kuma a lokacin sai da ya tara tabi'ai manya-manyan malamai daga cikin magabata yana rufe tawassu ya ce in na yanka shi na yi daidai suka ce daidai ne domin ya yi rufe ya bar addininsa tunda ya yi inkarin alkur'ani ya yi inkarin halitta abin da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shikenan ya kama shi ya yanka shi masa yankan rago to shikenan fa bayan an kake shi dama jam abun nan jam din safwan shi kuma ya karbi wannan aqidan sai ya gudu ya tafi kurasana wani gari a Iran sai dai dinga yada wannan aqidan amma ya yada aqidan ne bayan ya bar sallah ta kwana 40 wato ya je sai yayi muqabala da wani mushriki wannan mushrikin shi yake ba abun da yake zama dalili sai abun da ake fahimtar sa da hawasul khams wato zaka iya taba shi ko zaka iya jin sa da kunne ko zaka iya shakanta da hancinka shine abunda wanda zaka iya ko zaka iya dandano sa da harshenka to da haka sai yake duk abunda ba a sarar yake ba to shi ba zai zama hujja a wurin sa ba shi ga ya sai yake wa jahilin safwan yanzu kai ubangijinka da kake cewa kana bauta masa nan kan ka taba ganin sa ne sai dai ban taba ba ka taba jin sa da kunninka a ka taba shakan kancin sa yace a ka taba dandano sa a harshenka yace a ka taba taba shi da hannunka yace a sai da zuwa wanda ba za ka iya mata ka ba wani abu bane ya zama ma'adu babu shi daga nan sai ya sa masa shakka a imanin sa sai dai shiga daki ya zauna yanda ya kwana 40 bai sallah ba sai ta tobar ya dakatar da ibadar tuku har sai ya gano ubangijin sa ya kwana 40 yana tunani mushriki ba yahude ya sa masa shakka a imanin sa shikenan kwana 40 din nan yana tunani ya gano ubangijin sa sai shedan ya zo ya ce masa yace a ka tabbatar da Allah amma kuma bai da siffofi ai sai Allah al-wujudul mutlaq ne shike yana ganin sai ce oh haka ne ba shike yana sai ce to akwai Allah amma Allah bai da siffofi ke za ba za ka ganshi ba ba za ka ji kanshin sa ko ka ji dandanon sa ba shike yana daga nan sai dinga yada wannan aqida ya korewa Allah subhanahu wataala siffofin sa domin godewa Allah da ba mu zama daga cikin mabiya irin waɗannan mutane ba wato shine jahar bin safwan sannan wajabariya da jabariya masu cewa insanu majburun bi fihi wannan wata firka ce daga cikin mu'tazila cewa mutum kaman gashi yake a inda iska take filfilawa sai yadda aka yi da shi shi bai da nasa zabi da kuma alqadariya wato wanda suka korewa Allah kaddara wanda hadisi ya inganta manzala sallallahu alaihi wasallam yake alqadariyatu majusu hadhihi al-umma idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tashhadu qadariya sune majusa wannan al'umma in suka rashin lafiya kar ku je ku gaishe su idan suka mutu kar ku bi sallan gawan su saboda sun korewa Allah ta'ala kaddaran sa gaba ɗaya sun ce bai da kaddara baya sanin abu sai abu ya faru sannan ma ne yace wa ghairihim da kuma wasun su wato da wasun wa'annan har ma wa'anda ba a lissa ba har aqidun da aka kirkiro su a wannan zamanin mun gode wa Allah da bai sa mu daga cikin su kuna neman kuma muna neman tsarin Allah ya tsare mu kada mu fada cikin waɗannan mutane masu bin son zuciyarsu sannan ya ce wa ghairihim da wasun su min alladhina khalafu sunnata wal jamaa wanda suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka saba wa jama'an musulmi sai sa dukkanin su kaga suna da suna yan kaza haka za kai ta lissafawa amma ahlus sunna kuma ba su da suna amma idan an kira sunan ahlus sunna kuma duka za su ce su ma ahlus sunna ne to me yasa kuma kuke da wani suna daban banda ahlus sunna in ku ahlus sunna ne kisa abunda ibnu qudama al-bakadati yake cewa to kullu muttasim bi ghairi al-islam wa sunna fa huwa mubtadi duk wanda ya alamtu da wani suna ba musulunci da ahlus sunna ba to tambiya ne sai dinga kawo misalan su kowa sai ka ne sunan da zaka danka ya masa bayan ahlus sunna to da haka duk wanda ya saba wa sunna da jama'a to mu muna roƙon Allah ya kiyaye mu kar mu fada cikin akidansa sannan wa halafu dalalata suka abokanci bata halafu ai sahibu wato sahibu suka yi abokantaka da bata suka rungumi bata don dukkanin su suna da bata don ba su gina aqidan su akan alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa nanu minhum bara'un, mu masu kubuta ne daga gare su, ba ruwanmu da su. Wahum indana dhullalun, kuma su batattu ne a wurin mu. Wa arziyahu, kuma halakakku ne mu a wurin mu, don mun sa idan su ba ta gaskiya bane. Wa billahi al-hikmatu wat tawfiq, da Allah ne ake neman taimako ya kare mutane, wat tawfiq kuma ya musu gamon katar. Muna neman Allah ya kare mana akidan mu, sannan kuma ya mana gamon katar, ya nuna mana gaskiya gaskiya ne, ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, bamu ikon nisantanta. Wannan shine karatu na ƙarshe daga wannan littafin na aqidatu tahawiyya, wato aqidan ahlus sunna wal jamaa, aqida ta gaskiya, ba aqida ta kwashe kwashe ba, aqida wanda take da dalili daga alqur'ani da hadisi, irin aqidan sahabbai da tabi'ai da tabi'ina, irin aqidan su imam malik. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana muka karanta wannan littafin har muka zo ƙarshen sa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki da abunda muka karanta a cikin wannan littafin. Wannan littafin shine littafin da ya kunshi aqidu na ahlus sunna, kamar yadda na faɗa. Idan akwai abun da bai kawo ba, babu yawa, amma akwai abubuwa da yawa na aqidan ahlus sunna wanda bai kawo a ciki ba, amma dai waɗannan masu umu bihi balwani, abun da dai ya shahara, wanda ya wajaba kan itikadinsa, wanda Allah zai tambaye ka in baka yi itikadinsa ba, wato galibin sa ya zo a cikin wannan littafin. Abubuwan da kuma aka saba wa ahlus sunna a ciki ya yi ishara izuwa gare su, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta. Bayan wannan littafin da muka ce za mu yi shi ne wato addurarul fahiya, wato fil masail fiqhiyya na imamu Shawkani. Addinin musulunci ka san Allah, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ka san shari'o'in musulunci. To mun yi bayani akan tauhidi, mun yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafin gabaɗaya. Yanzu ya kamata kuma mu san ya za mu yi tsarki, ya za mu yi alwala, ya za mu yi sallah, ya za mu yi zakka, ya za mu yi aikin haji da ciniki da aure da dukkan abubuwa na mu'amala. Shi yasa koyarwa ingantacciya shi ne kada mu ɗauki wani ɓangare na addini a ce shi kaɗai za mu karantar, ba za mu karantar da wannan wani ɓangare daban ba. To da haka mun karanta Umdatul Ahkam a wannan masallaci, littafi ne na hadisi wanda ya kawo mana matsaloli na shari'ar musulunci. Sannan kuma yanzu mun karanta wannan aqidatu tahawiyya, littafi ne na aqida. Sannan kuma za mu karanta littafin fiqhi a nan gaba, wanda zai gyara mana ibadarmu da mu'amalarmu. Kuma insha Allah wannan littafin a yanzu haka yana can Kaduna ana buga shi. To da ba mu samu cikakken nuska masu yawa ba, adadi masu yawa ba, ana buga shi, wasu bayin Allah wanda su ne ainihin markazu khidimati al-islam, wata kungiya ta taimakon kai da kai, sun haɗa kuɗi, sun tura, sun bayar, za a buga nuska wato kofi guda 500 wanda za a riba fi sabilillah. Muna fatan sati ɗaya zuwa sati biyu nan gaba a kawo mana littafin, amma rana ce kamar yadda na yi bayani a can baya, za mu yi tarihin sayyidina Abubakar ne. Daga nan kuma insha Allah kafin nan littafin ya zo, sai mu tsora, sai mu ci gaba da karatun wancan littafin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana gamon katar, ya fahimtar da mu addini, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ke cewa shin malam wai da gaske ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya don manzo, saboda lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umurce shi da yayi sujada ma taurari. Wannan taurarin suna nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne. A wani kaulin kuma ana cewa Allah ya yi duniya ne don cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon halittu, saboda fadin aya alqur'ani, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Shi malin menene hakikanin waɗannan maganganu?
Waɗannan maganganu duk gaba ɗayan su tatsuniya ne, domin abubuwa ne wanda ma anzalallahu biha min sultani, Allah ta'ala bai saukar da dalili a kansu ba. Shi yasa muka ce wanda yake da nitsuwa a addininsa shine wanda abinda dalili ya tabbatar masa yake tabbatar da shi, abinda babu dalili kuma bai zai zama aqidanka ba. Amma idan ka sawa kanka wata aqida, kace wai sai ka neman wata dalili, to abinda ba dalili ba ma zai zama maka dalili. Wannan duk abubuwan da ake faɗa cewa a ko wani haske wanda tun annabi Adamu kan halicce shi akwai shi, ko akwai kaza, balle da nama wai har yanzu ne na fara jin wannan ma wai annabi Adam ya yi wa wannan tauraron sujjada, kenan ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada. To wannan duk magana ba haka bane, magana ne wanda wasu suka kirkiro ta, har ma suka rubuta a littafi su kuma wanda yan bid'a ne ba suna tantance ingantacce da mai rauni ba, sai suke daukan kowane kwashe-kwashe sai suke ganin kaman wai suna daukaka darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi Adam bai wa kowa sujjada ba a tarihinsa, malaiku su aka sa su yi wa annabi Adam sujjada, kuma Manzala ta sanar ce innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin, Manzala ta sanar ce mutum baya yi wa mutum dan uwansa sujjada, wannan babu shi a cikin addinin musulunci. Saboda haka maganar cewa an halitti annabi Adam, an halitti Manzala ta sallama kafin a halitti annabi Adam, wannan babu dalili a kansa. Amma dalilin cewa annabi Adam shine farkon halitta, wannan Qur'ani cikeke da wannan halitta. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, annabi Adam shi aka fara halitta, sannan daga baya aka halitti sauran halittu. Kuma babba wanda zai nuna maka cewa Manzala ta sallama ba shine farkon halitta ba, ai yana da baba yana da mahaifiya. To shikenan yanzu ya kace shine farkon halitta, kenan an halitte shi kafin babansa da mahaifiyarsa. Mutum an taba cewa ya riga babansa zuwa duniya, to sai aka yi ya zama babansa, ko ya riga mahaifiyarsa zuwa duniya ya aka yi ta zama mahaifiyarsa. Ya kamata ko hankali mu auna wannan. Kaga annabi Adam da yake shine farkon halitta, bai da uwa bai da uba, ko yana da shi haka Allah ya halitte shi da tabo. To amma Manzala ta sallama ga kakanninsa nan san da aka yi su ba a yi shi ba, aka zo aka haifi mahaifiyarsa, aka haifi babansa, suka yi aure, sannan aka samu cikinsa, har aka zo aka haife shi bayan babansa ya rasu ma aka haife shi, sannan kuma aka zo ka ce ya bi babansa dadewa a duniya. Kuma mutum har ya yadda da wannan magana, ya riga mahaifiyarsa zuwa duniya, to ya aka mahaifiyarsa ta yi cikinsa. Haka wannan maganan barbara ta bai yadda da ita ba. Annabi Adam shi ne farkon halitta, shi yasa bayi da baba, bayi da mahaifiya. Amma da Manzala ta sa shi ne farkon halitta a cikin mutane, da sai fato daga sama kawai, ya zama dama Allah ya halitte shi da wani haske ko kuma da wani tabo ko wani abu, kawai sai a gan shi ya fado, amma ba za a ce ga babansa ga mahaifiyarsa ba. Amma kowa ya riga sani, suma masu faɗan sun san yana da baba yana da mahaifiya, mutum ba zai taɓa a ce wai ya zo duniya kafin kakansa ko kafin babansa ba, wannan hankali ba zai yadda da wannan ba. Sannan cewa an yi duniya don manzo, wato wannan shi ma babu dalili a kansa, wannan kane-kane ne, saboda busar ya riga faɗi wannan magana a cikin al-Burda, yace wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratuhu man lawlahu lan tukhraju ad-dunya min al-adami, shi faɗi wannan magana, wai an yi duniya da lahira don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duniya ma gaba ɗayan ta ba don manzon Allah ba, da ba a yi ta ba. To ai wannan ba aya bane, ba hadisi bane. Ko busari shine mai cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadith al-aman, yace wa inna min dudika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam, yace in bala'i ya same shi, shi ba inda yake fakewa sai wajen Manzala sallallahu alaihi wasallam, shi ne zai yaye masa bala'in sa, kaga ya manta da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yace duniyar ma gaba ɗayan ta manzon Allah ne yake kyautanta, sai yace wa inna min dudika ad-dunya wa dharrataha, duniyan da lahiran ita ce kishin duniya kenan, gaba ɗayan manzon Allah ne ba mu kyautanta. Kaga ba maganar ma a can ya ce an yi duniya don manzo, nan kuma ya ce manzo ne ma ya ba da duniyan gaba ɗaya, ba da lahira. Kuma ya ce ilimin lauhin mahfuz, da ilimin kalam gaba ɗayansa wani ɓangare ne na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimin manzon Allah aka takura aka sa a lauhin mahfuz. To shi kenan, yanzu shi Allah ta'ala me yake da shi? Idan ka ce ba shi ya yi duniya ba, ba shi ya ba da duniya da lahira ba, ilimin lauhin mahfuz ba nasa ba ne, to me yake da shi? Kada ba abinda aka barwa Allah gaba ɗaya ɗan abubuwa na Allah an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abubuwa ne da aka gina su babu dalili a kan su. Duniyan nan Allah ne ya halicce ta, shi ya ba wa mutane ita. Lahira ta Allah ne, shi ya halicce ta, ya ba wa mutane ita. Iliminsa da ke lauhin mahfuz ilimi ne na gaibu, Manzala ta sanar bai san komai daga cikin da ke lauhin mahfuz ba, sai abinda Allah ta'ala ya yi wahayi ya sanar da shi. Kuma akwai abubuwan da bai yi wahayin ya gaya masa ba, shi yasa ya zama alimul ghaibi, shine masanin gaibu, ba wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka tunda abun bai da dalili, da'awa ne kawai, wanda da'awi lam takum alaiha bayyinatun abna'uha adabiyyah. Kuma shi busari da kansa ya faɗi wannan magana a cikin hamsiya, yace duk da'awan da bata da hujja ƴaƴanta ƴaƴan shegu ne, to ya zaka faɗi maganar da bata da dalili? Saboda haka sun magana da bata da dalili, mu muna ajiye ta ne, ba za ta taɓa zama aqidar mu ba. Abinda muke da hujja wanda za mu kare kanmu a wajen Allah ta'ala da shi, ko a lahira aka tsare mu muna da hujja, ko a duniya aka tsare mu za mu ce a Allah ne ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa, to wannan shine aqidar mu, kuma shi za mu bada fatawa akai. Amma abinda ba haka ba, ba za mu je mu ɓata mu ɓata mutane ba, kuma ba za mu je mu shigar da kanmu a cikin kunci ba, a zo a kalubalance mu, mu rasa yadda za mu yi mu kama zage-zage, muna ta zagin jama'a, muna ta kawo wasu misalai da sauransu, gaba ɗaya zama ba mu da nutsuwa a addinin mu ba, mu ba za mu yi haka ba. Na'am.
A yake cewa malam na je wani aure ne, sai na ga wani abu wai shi Quranic night, ga dai yadda abun ya kasance, wato ango ne da abokanai shi su da abokanan shi suka fito waje suka zauna akan taburma, aka fito da abinci a kuloli kala kala aka aje a gefe, sai abokan ango suka fara karanta Qur'ani mai girma, wannan ya karanta kamar izo daya ya ba wancan lafika, shi ma ya dan ya karanta izo daya, haka za a yi ta zagayawa, sai ya zama mutane ma da suke wucewa abun yana ba su sha'awa, sai kaga mutum ya zo ya karbi sifika ya ce shi ma ya ba shi dan taba kadan, idan ka gaji da karatu sai ka dan koma gefe sai ka dibi girki har dai aka gama abun, amma ko maza ne zalla ba mace ko daya, kuma angon da ya tashi sai yana karatu da yawa ne rufi da sauran mutane wanda sai ya ba mutane ma sha'awa, to shi ne yake tambayar wannan kam shi ma bid'a ne ko kuma shi ma yana da kyau, don ni abun ya burge ni ma in yana da kyau ina so na aure na je shi mai tambaya.
To abin da zai tabbata sunna mazala ta sallama za a yi shi ne walima, idan sun dauki wannan abun walima ne suna yin karatunsu kuma fi sabilillahi tsakaninsu da Allah, suka dauki wannan cin abincin a matsayin walima, wannan ba za mu ce bid'a ba ne, amma in wani abu ne daban ba walima ba, musamman tunda an ce maza ne zalla suke yi babu mata, sannan kuma Qur'ani ake karantawa sai dai ana cin abinci, to kaga abinci shi ne zai zama me, zai zama walima. Ina ga wannan kila alaran mani mata cin Qur'ani ne, idan sun dauki wannan walima ne a zo a ci abinci su zo su karanta Al-Qur'ani su yi mudarasansa, don ya halatta a karanta Al-Qur'ani a yi mudarasa, kai ka karanta yayin da ka tsaya wannan ya karba, amma ba a yadda a haɗa baki a dinga karantawa ba, kai kana yi ni ina yi, kai baka jin nawa ni bana jin naka, ai ta hayaniya wannan shari'a ta hana, amma wannan ya karanta a saurare shi, in ya gama in ya isa inda zai tsaya wannan ya tsaya, wannan shari'a ta yadda wannan shine mudarasa Al-Qur'ani, wanda hadisi ya zo a kansa mutane ba za su haɗu a ɗakin Allah ba suna mudarasa Al-Qur'ani fa sai mala'iku su lullube su kuma rahmar Allah ta sauka a kansu, idan irin wannan karatun ne za a yi fi sabilillahi don neman lada, kuma aka yi walima aka dauki wannan riba abincin walima ne, wannan ba za a ce a zo da wani abu sabo a addini ba, in ko da wata manufa aka yi shi ba wannan ba, to wannan ba mu da hujja a kansa. Na'am.
Abin tambaya na gaba ita malam, menene ingancin wannan hadisi cewa idan mutum talauci ya yi shi ya aure, in ya kara damu shi ya kara aure da haka da har ya cika hudu?
To wannan shi hadisin malamai suna magana a kansa, amma dai akwai ayar Al-Qur'ani da take nuna haka da kuma magana Abdullahi ibn Mas'ud da magana Abubakar As-Siddiq. Al-Qur'ani yana cewa abin nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa wani ya tafarraka ko ba shi bane. To na manta ayan ba ta zo mini ba. Amma dai a tafsirin karkashin tafsirin wannan ayan Ubangiji subhanahu ina ji ta ne wani ya tafarraka yughnillahu kullum min fadli. Min sa'ati ko idan mutane idan ma'aurata suka rabu sai kowa ya je aure, to Allah ta'ala zai wadata shi daga me, daga falalansa. Ina tsammanin wannan aya ne ko makamancin wannan a karkashin tafsirin wannan aya, sai na Abubakar yake cewa a'tiu Allah bima amarakum minan nikahi yunjizkum ma wa'adakum minal jina, wato ku bi Allah ta'ala cikin abin da ya umarce ku na daga aure zai zartar muku abun da ya muku alkawari na wadata, cewa kenan sun ya fahimci ayar tana nuna in mutum ya aure zai samu wadata. Sannan Abdullahi ibn Mas'ud kuma yace iltamisu rizqa fi nikah, ku nemi aure abun nan ku nemi wadata a cikin aure, to saboda haka sai ke nuna aure yana kawo wadata. To amma da aka ce aure yana kawo wadatan, iskarin da ake samu shine wani in yayi auren a lokacin ne ma yake talaucewa, ko in yayi auren kuma ba zai ga yayi arzikin ba. To idan aka ce abu sababi ne na yin abu, to ba lalle ya zama shi kadai ne sababin ba, ko shakka babu aure sababi ne na yin arziki. To amma banda shi din kuma akwai wasu sabubban daban ko, sannan kuma akwai mawani ya sababi an samu, amma kuma ga wani abu da zai hana kuma ka samu me, ka samu musabbabi. Aure sababi ne na arziki, sai a samu wata matsala kuma wanda za ta hana a baka arziki, sai da Allah ta ra a karshen Allah ya ce wallahu wasi'un alim, Allah mai ruwan falala ne kuma masani ne da inda ya kamata ya sa arzikin sa. Shi yasa sabuni a cikin rawul bayan da ya tafsirin an sai ce to kar kuma ka ce ga wani yayi aure bai arziki ba. Sai a ce maka ai Allah ya ce wallahu wasi'un alim. To kuma dai ya ne ayat din. Allah mai ruwan falala ne kuma masani ne ga inda ya kamata ya sa ainihin falalan sa. Akwai wanda in an baki arzikin zai bata ne. Ma'ana zai bata ya dinga sakon Allah da arzikin. To sai Allah ta'ala ya ga bai dace ba ko da yana da auren a baki arzikin sai a hana shi. Wani kuma dama arzikin ya dace da shi shikenan sai a baki sai amfani da shi wajen yi wa Allah ta'ala da'a. Wani kuma wani sababi ne Allah ta'ala ya san shi sai ya hana shi arzikin. Amma aure yana jawo arziki. Na'am.
Wannan mai tambaya ga muke cewa malam kimanin kaman kilomita nawa ne zai sa mutum ya yi kasar? Kimanin kaman kilomita nawa ne wanda idan mutum ya yi a tafiya zai sa shi ya yi sallan kasar?
Kilomita da abin nan a zancen da ya fi inganci babu wasu kilomita ƙayyadaddu wanda za a ce lalle sai su ne zai zama kasar. Domin malamai sun yi saɓani wanda ya ce kilomita kaza, wanda ya ce tafiyan yini da dare, wanda ya ce tafiyan kaza. Amma abin da aka yi ittifaki a kansa shi ne duk tafiyar da za a ce mata tafiya wanda za a ce wani ya yi guda buru to wannan ana yi mata kasar ko da kilomita nawa ne, wanda al'ada ne za a ce mata safar. Abin da ake cewa safar kuma shi ne guda buru, ina wani ya je za a ce ya yi tafiya, ba wai a ya je Gurori ko ya je Yola ko ya je Giri ba. Kaga wannan ba za a ce ya yi tafiya ba, don ka tafi Giri haka zo ana neman ka gidanka ba za a ce ka yi tafiya ba, sai a ce ya je Giri ko Niyabu. To wannan kaga bai kai a masa kasar ba. Amma da idan ka tafi Gombe za a iya cewa ka yi tafiya, to kaga wannan ya kai a mata mai kasaru. Saboda haka tafiyan da in kai da al'ada za a ce wane ya yi tafiya, to za a yi kasaru ko da kilomita nawa ne. Wanda al'ada kuma ba za a ce wane ya yi tafiya ba, za a ga kamar ya je wata unguwa ne kawai ko ya je gona ya dawo, to wannan ba za a ce mata tafiya ba, ba a mata kasaru. Na'am.
Wanda yake cewa mallam ina son amin bayani kan yadda zan yi wasiya da hakuri da kuma wasiya da tausayi kamar yadda yake cikin Alkur'ani, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Yana son mallam masa bayani ta yaya ake yin wasiya da hakuri da kuma tausayi kamar yadda yake cikin wannan aya, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama.
Abinda yake nufi da wasiya nan, kai da kanka ka dabbaga, ka yi haƙurin kuma ka ji tausayin, sannan kuma sai ka yi umarni da haƙurin kuma ka yi umarni da a dinga tausayawa bayan Allah. Wato kamar kai ka riga ka dabbaga ne ma har ake baka wasiki ka yi wasiki da shi. Wannan kamar suratul asri ne, wato wasau bil haqqi wato wasau bis sabri. Kaga kai ka yi riƙo da gaskiya har kana umarni da ita, ka yi riƙo da haƙurin har kana wasiki da mai da haƙuri. Saboda haka ka zama mai haƙuri, ka zama mai tausayi, kuma ka zama mai umarni da haƙuri da tausayi.
A wannan kuma ya ce wai shi manomi ne, in ya girbe amfanin gonarsa baya sai da shi lokacin da ya girbe ne, sai ya ajiye sai wani lokaci ya yi sai da shi, amma ba yana yin haka ne wai don sai ya yi tsada ne sannan ya sai ba. To shi ne sai wani yake ce masa yake tambayan hukuncin wannan mu'amala kasuwancin nasa, domin ya ji wani ya ce mishi cewa hakan din ba kyau.
Ai wannan ba matsala ba ne, ka noma amfanin gona sai baka sai da shi ba, kana jiran ya yi tsada. To ai bai shiga ma cikin abin da ake jayayya da shi na ajiye amfanin gona don ya yi tsada ba. Yanzu wani idan ya yi noma ya noma buhu goma, inda zai sai da shi a lokacin kakansa ma faduwa zai yi, da zai fi riba ba. Idan ya bari sai lokacin da ya tsada mai laifinsa? In ka ce dole sai ya sai lokacin da yake a ran, ai baji ba zai noma ba. Wancan ma baji ba zai noma ba, shikenan sai a wayi gari mai yunwa babu abinci. Da lokacin amfani arha zai yi ko tsada zai yi, in babu abinci tsada zai yi. Shi yasa hatta ma mai siya ya ajiye muka ce ya halatta. Mai siya da kuɗin sai ya ajiye sai ya yi tsadan ya sayar ma ya halatta. Amma da sharadi in ba a yunwan abincin a lokacin. Wato abinci bai yi tsada an rasa shi za ka je ka nemi wanda za ka ci ma ka rasa ba. In har ana yunwan abinci a lokacin haramun ne ya siya, don zai je ya ajiye wani kuma zai je nema da kuɗinsa bai samu ba. Kuma sharadi na biyu, idan in ka ajiye sai yunwa ta faru kuma babu abinci a kasuwa, to wajibi ne ka fito da abincin ka siya. Wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, yace la takiru illa khadim. Shin sa sai na Umar mai siyan ajiya irin wannan sai ce ka je ba gari ka siya, kar ka siya a kasuwar mu anan, saboda nan mu muna bukatansa. kuma wannan ajiye abincin yana da falala, ma'ana yana da muhimmanci. Muhimmancinsa shi ne idan duk musulmin Najeriya suka sassai abinci lokacin kakansa yana arha suka ajiye, to da damuna za su fito da shi. To lokacin da suka yi ta fitowa da shi sai abinci ya wadata kuma ya yi arha, sai kaga ba a cikin matsala da damuna. Amma muka ce kada a saya haramun ne, shikenan sai a ji mutanen da suke waje sai su zo su dinga saya, don dai manoma kan suna noma ne don biyan bukatarsu, ba za su fata fitar da shi ba. Sai a zo a saya sai a fita da shi waje. Yanzu damuna ta yi na manoma ya kare, mu ko masu kudin ba su saya sun ajiye ba, yanzu ana neman abinci. Sai zama dole sai an yi oda daga wasu kasashe, sai kaga dole sai gwamnati ta taimaka ma kafin a samu abinci. Sai kaga amfanin gona ya yi tsada, kaga an shiga wani hali, to shari'a ba za ta shigar da mutane cikin kunci ba. Sai sa duk lokacin da aka ajiye amfanin gonan da yawa, to za ka ga zai arha a lokacin da ake shiga matsalansa. In kuma ba a ajiye sosai ba, to za a samu matsala, zai yi tsada a lokacin da ake shiga matsalansa lokacin da ya karanci. To za ka ba koyaushe ne ajiye amfanin gona yake haramun ba.
Sai wannan yake cewa malam mun gode da faɗakar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala saka da gidan aljannar Firdausi. Malam ina cikin damuwa, shi ne nake roƙon dukkan musulmai da suke wannan gurin su zai roƙo da su taimaka min da addu'a cikin buƙatuna na alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya min. Akwai wanda ma ya rubuto takardar buƙatan addu'a din ban da shi, duka suna buƙatan a sanya su cikin addu'a. Sannan kafin a yi addu'a akwai sanarwa kamar haka. Sanarwa na farko shi ne ana sanar da masu motoci da Allah.